sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu. Daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a ci gaba da kaifar makin nan mitaken operation yankin tafki da dakarun kasashen yankin Chad ke kaiwa don kawo ƙarshen mayakan Boko Haram. Dakarun sun karkashe 'yan ta'adda tare da cafke wasu da ransu. Sannan za ku ji cewa ƙungiyoyin agaji sun fara aiki don hana barkewar annobar cutar kwalara a ƙasar Yemen bayan da yanayin mummunar cutar ke ci gaba da ƙaruwa sakamakon rikici da tashi-tashin hankula a ƙasar. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabi daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu wa Baya ko Makiri. An gudanar da wasu zanga-zanga iri biyu a yau Asabar a kasar Venezuela ta bayyana goyon bayan shugaba Nicolas Maduro da ke samun taimakon kasar Russia da China, da kuma ta bayyana goyon baya ga shugaba Juan Guaido wanda ya ayyana kansa shugaban kasa wanda ke samun goyon bayan Amurka da wasu kasashe 50. Magoya bayan Guaido sun taru ne a birnin Los Teques da ke kusa da Caracas, yayin da magoya bayan Maduro suka yi taron nasu a tsakiyar babban birnin kasar wanda suka yi wa take gangamin adawa ga mulkin mallaka. Zanga-zangar guda biyu na zuwa ne wuni guda bayan da kungiyoyin bada agaji ta na kasa da kasa da suka hada da Red Cross da kuma Red Crescent suka sanar da cewa sun samu izinin raba kayan taimako a kasar da ke fama da tsadar rayuwa, kuma za su fara aiki tsakanin kwanaki 20. Izini da suka samu dai zai sauya matsayar gwamnatin Maduro akan taimako daga kasashen waje wanda aka hana shiga da su a Venezuela. Maduro da Guaido dukkaninsu ne suna daukar kansu a matsayin tamkar su ne za su ceto kasar ta hanyar samun karfi akan abinci da magunguna da za a shiga da su a kasar Venezuela wanda kasar take bukata ruwa a jallo. Amma Red Cross ta ce za ta kasance yar ba ruwanmu a tsakani. Jama'an Red Cross sun ce sun gana da Maduro da kuma Guaido akan batun raba kayan taimakon kafin ma suka bada wani sanarwa. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza sun ce rundunar Isra'ila sun harbe wani dan Falastinu mai shekaru 21 har lahira da safiyar yau Asabar a kusa da katangar da ke kan iyakan kasashen. Jami'an Gaza sun ce an kashe Muhammad Sa'ad. An yi wannan harbin ne sa'o'i kalilan kafin fara wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya yi domin cika shekara guda da zanga-zangar mako da aka yi akan bakin bangon iyakar. Zanga-zanga da yana zuwa ne a daidai wani lokaci da ake bukin ranar ƙasa, wato Land Day kenan a Turance, wanda Larabawa da Falasɗinawa da ke zaune a yankin Isra'ila ke yi. Bukin ranar ƙasa buki ne da ake yi domin tunawar da wasu mutane guda 6 da aka kashe su a zanga-zangar da Larabawa da Falasɗina suka yi akan mamayar da ƙasar Isra'ila take musu a shekara 1976. Misira tana kokarin tsara wani shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da take mulkin Gaza. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. wani mummunan hari da aka kai akan wata makaranta yau Asabar a gundumar Gazi mai fama tashin hankali dake kudu maso gabashin Afghanistan ya kashe akalla dalibai 4 kane jikata wasu da dama. Kisar da zuwa ne yayin da Taliban ta kwace yankin gundumar kudu maso gabashin kasar mai muhimmanci, kuma tana shirya sabbin kashe-kashe akan rundunar gwamnati a ko ina fadin kasar. Mai magana da yawun gwamnati a gundumar Arif Nuri ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai malamai guda 2 a cikin mutane 15 da suka ji rauni a cikin harin, sai dai ba a gano nan da nan ko a rundunar Afghanistan ko kuma yan tawayen Taliban din ne suka kai wannan mummunan harin akan makarantar da ke lardin Andar. Nuri ya ce gwamnati ta kaddamar da bincike akan wannan harin. Fada na kara yawa a fadin gundumomin kasar Afghanistan. Wato wannan lamari ne da ke zuwa a daidai lokaci da Amurka ke jagorantar tattaunawa samar da maslaha da Taliban domin kawo ƙarshen yakin Afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A ci gaba da kai farmakin nan mai taken Operation Yankin Tafki na kokarin kawo ƙarshen mayakan Boko Haram. Dakarun kasashen yankin Chadi sun karkashe 'yan ta'addan tare da tafke wasu da ransu. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin a ci gaba da kai farmaki mai take Operation Yankin Tafki sun sake rugurguza mayakan na Boko Haram. Kakakin rundunar Kanar Timothy Antiga ya ce cikin wani mummunan hari da suka kai sun samu nasara ragargaza jerin gwanan motocin da ke safaran man fetur da sauran kayakin amfanin yau da kullum a wajajen Damasak, Garunda da Gazabure na mayakan Boko Haram din. Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin waɗanda suka yi kutse cikin wayar salular mayakan na Boko Haram, wannan ya ba su damar kai farmaki da jiragen yaki a yankunan Madayi, Meri da Chokoboy, inda aka yi kace-kace da wani sansanin 'yan ta'adda a cikin wani kungurmin daji. Sojojin kawancen kazalika sun kuma gano su manyan bumabumai da mayakan na Boko Haram suka daddasa a gefen hanya a Malam Fatori da ke nan Najeriya da kuma Boso a bangaren jamhuriyar Nijar da kwance su cikin nasara. Sojojin sun kuma fafata mai zafi a bangarorin Najeriya da Nijar inda suka karkashe mayakan na Boko Haram a Doro Naira da Ngolom, kana wasu kuma suka taka bumabuman da su da kansu suka bubbizne take kuma suka mutu sannan kama wasu da ransu. Akwai wasu manyan komandojin mayakan na Boko Haram da suka gaji da wannan yaki kuma sun mika kansu ga rundunar tafkin Chadin a runduna ta daya da ke Balgaram a kasar Kamaru. Duba da yadda a baya-bayan nan wannan farmaki na Operation Yankin Tafki ke samun nasarar karkashe waɗannan mayaka na Boko Haram, amma kullum sai ƙara azama suke yi, ko me ya janyo hakan? Tambayar kenan da na yi wa tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora.
To akwai abubuwa da yawa kan sa yakin tsunkuru ya ci gaba. Na ɗaya, akan wani tushe ko wani kibla su 'yan tawayen ko ko 'yan yakin tsunkuru suke yaki a kan. In ya kama da addini, to wannan yana ɗaukar lokaci. Tunda yana azzaciya ne abin da ya yarda da shi ne. Tunda kaga dan Boko Haram ya ce ya kashe za shi aljanna, ni an kashe shi za shi aljanna. To daga ina za ka fara da shi? Kaga na ɗaike nawa ba zai bai ma da niyyar ya saurare ka. To shi yasa kaga wannan yakin yaki ci ne yawa. Kaga Al-Shabab, kaga Taliban, kaga yakunan nan duk sun riga yakin Boko Haram farawa. To kaga dalilin kenan, shi yasa za ga yau ta ɗan nafa jibi ta taso.
Kowane matakai ya kamata a bi don kawo ƙarshen wannan aika-aika na mayakan Boko Haram a kasashen yankin tafkin Chadin? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya.
ta yaya suke samun kudaden da suke gudanar da wannan yakin, to ya kamata a taushi hanyar da suke samun kudaden nan da kuma yadda suke daukan sabbin mayaka, shi ma kanshi ya kamata a taushi wannan. Akwai wannan tsari wanda ofishin bai ba mu shugaban kasan shawara harkar tsaro ya fitar a turanci ana ce mishi countering violent extremism, manufar matakan shine a dakile dama da wayannan kungiyoyi suke da shi na daukan sabbin mayaka. To amma abin takeici an fitar da shi a matsayin taswira, an bashi a haka nan, an kaddamar da shi amma mu bamu ga wani alama bane cewa ana anything gudanar da shi yadda ya kamata.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Kungiyoyin agaji sun fara aiki don hana barkewar annobar cutar kwalara a kasar Yemen bayan da yanayin mummunar cutar ke ci gaba da karuwa sakamakon rikici da tashe-tashen hankula a kasar. Ga fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka a Geneva, Lisa Schlein, da na shirya na gabatar. Tun farkon shekara, Majalisar Dinkin Duniya ta ce an samu fiye da mutane 109 da ake zaton sun kamu da cutar kwalara, sannan mutane kusan 200 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a kasar Yemen. Kashi 27 cikin 100 na waɗanda ake zaton sun kamu da cutar yara ne. Al'ummar kasar Yemen da ma'aikatar kiwon lafiya suna cike da damuwa game da annobar barkewar cutar kwalara da ta shafe shekaru 2 suna fama da ita a kasar. Barkewar cutar ya faru ne a watan Afrilun shekarar 2017, wanda shine mafi muni a tarihi, ya shafi mutane fiye da miliyan 1,200, sannan mutane fiye da 2,500 sun mutu. Wani rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta fitar ya ce gundumomi 239 a Yemen sun bayar da labarin barkewar cutar a cikin makonni 4 da suka gabata. Kakakin hukumar kiwon lafiya ta duniya Tariq Jasarabic ya bayyana dalilai masu yawa a baya-bayan nan da ya sa cutar ta yi tsamari.
First, maybe there is an increased awareness and it leads to increased willingness to seek.
Na farko kila yawan fadakar da al'umma ne yasa ake samun mutane na ƙara sha'awar zuwa su duba lafiyarsu kuma su yi gwajin cutar. An kyautata aikin sa ido da kuma bunƙasa ingancin shi. Gundumomi da cutar ta shafa ba su da ingantaccen hanyoyin zubar da dauda. Suna amfani da ruwa mara tsafta a gonakinsu. Suna amfani da bahaya a matsayin taki da suke zubawa gona. Jasarabic ya ce shugowar damuna da wuri da kuma bulaguran mutane da dama da suka rasa matsuguninsu a cikin ka iya ƙara yawan mutane da za su kamu da cutar kwalara. Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan da ba a tsaftace shi ba. Ƙwayoyin cuta da ke cikin gurɓataccen abinci da ruwa su ne ke haddasa kwalara. Ana nasarar magance kashi 80 cikin 100 na cutar ta hanyar amfani da ruwan gishiri. Idan cutar ta yi tsanani sai da ƙwayoyin maganin antibiotics. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice tare da ƙawayenta sun kaddamar da ayyukan dakile mummunar cutar da kuma cibiyoyin bada ruwan gishiri ORS a cikin gundumomi 15, sannan suna haɓaka wajen samar da wadataccen ruwan sha na gaggawa da tsaftace kayan amfani. Sun ce fiye da mutane 400 sun samu maganin rigakafin kwalara a wasu gundumomin. Asusun ƙananan yara na majalisar Dinkin Duniya da hukumar lafiya ta duniya suna kira da a ɗage dukkanin takunkumin da aka saka musu akan ayyukan agaji. Sun ce dole ne su samu damar kaiwa kowane yaro, mace da namiji da ke buƙatar magani da sauran taimako don kawo ƙarshen wannan annobar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku jama'a aga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa ya ubangiji sarkin baiwa.
To fassarar rahoton Lisa Schlein a Geneva kenan. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 44 ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
PDP da dan takarantar marufin tiri ta lashe zaben gwamna Adamawa da take jiyar da ta saura kammala zabe a Arewa.
All observer abide by code of conduct which insists we maintain strict neutrality in the course of our work.
Maria Arena ta kungiyar duba zabe ta Turai ke bayyana kungiyar bata da bangare, inda kungiyar ta ce an tursasa jama'a a kammala zabe a Kano, Bauchi da Benue.
And that person's name has been announced, and that is Senator Ahmed Lawa. And since that has come out, this party has not come out to contradict itself.
Kakakin APC Isa Onilu ya tabbatar da matsayin jam'iyyar ta mara baya ga takarar Ahmed Lawa ya zama shugaban majalisar dattawa. Dan majalisar wakili guda jiya bukaci a kyale kowa ya gwada takarar.
Naka ce an yi nune ni ma an shiga hakkina, kuma in biyayya ce da shugaban kasa ba ni da na biyu a majalisar tarayya, ko wa za a saka bai kai ni ba in dai biyayya ce ga shugaban kasa.
Alaran Ma'amu Suleiman ya kubata daga masu satar mutane. Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma Pasto Yohanna Aliyu na makarantar Pastoci da ke garin Bayara a jihar Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya. Ga Pasto Yohanna.
Magana na biye da nake so zan yi magana a kai shine zancen makiyaya da manoma. Mu mun tashi mun samu iyaye da kakanni suna komi tare, akwai zaka samu Fulani, zaka samu manoma. Idan dabbobi suka yi barna, za a ce a sami mai gidan a ce to yaran ka yau su yi mana barna gona, zai tashi dauki sanda ya zo dubi barnan da aka yi. Da dama sukan zo su nemi yafiya su ce to muna tare yara sun yi maka barna. Wani ma ko an kama ko ba a kama ba, idan yara sun yi barna sun je sun faɗa, za su je su faɗa cewa fa mun yi barna a gonan wani. Kuma za a zo a sulhunta ba tare da wani tashin hankali ba, ba tare da wani zubda jini ba. Amma abin takaici, ina aka sami tushen zancen tashin hankali tsakanin manoma da Fulani a wannan lokaci da muke ciki? Inda aka sami wannan matsala, har yanzu za mu dawo kan abu ɗaya, irin yanayin da muka shiga da siyasar Najeriya, muka fitar da shi ta wani hanya domin mu biya bukatan kanmu 'yan siyasar ƙasar nan. Gaskiya sun kawo mana babban matsala, domin yau idan mutum yana kokari ya cimma wani abu, zai iya buya karkashin zancen Fulani da manoma, ya kawo tashin hankali, ya kawo rarrabuwa a ƙasa domin a sami damuwa. Najeriya kuma Allah ya ajiye mu ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, mu yi komai tare, akwai zamantakewa. Saboda haka ina kira ga mutanen Najeriya, mu yi hankali da irin wannan. Mutum komai matsayinsa, idan har zai zo zai kawo jama'a su zo su lalatar da kasa ko su kawo hare-hare waɗanda suke zamantakewa saboda sama da shekara 100 da iyaye da kakanni ana zaman lafiya, za a bata muku zamantakewa da ke tsakani. Ni yayan babana mai suna Reverend Solomon Gamba yana da shanu, kuma shanun nan nasa ya bayar a hannun Fulani ne. Dan Bafulatanin ma shi ne ma ya yi masa aure, yau har yau yana nan a ƙauyena. Idan aka je za a same shi, shi ya rike shanun da shanun aka yi masa aro da komi, har uban ya zo rasu, har shi tsohona ya zo rasu, fatin aka raba gadon shanu suka dawa ni yaya. Kuma Bafulatanin ne yake ciwon saniya. Saboda haka da manoma da Fulani mu sani cewa duka dole ne za mu zauna tare, kuma dole ne za mu ci moriyan juna, kuma dole ne mu gane da cewa Allah ne ya ga dama ya aje mu mu zauna tare. Saboda haka kada wani ya taka haƙin wani, kada kuma wani ya yi wani abin da zai kawo dalilin rashin zaman lafiya. Idan kana kiwo za ka ci abinci. Idan kana da gona baka da taki dole ka nemi taki ka sa a gonanka. To inda akwai zaman lafiya za ka samu Fulanin da kansu sukan je su yi taki ma mutane a gona sun shuka. Wani shekara ma su dawo su ce za mu sake zuwa mu shekara wurin ku. Amma da ƴan siyasa suka shiga cikin wani harka na wanda ba ta Allah ba. Sun ajiye Allah a gefe yau ka san mu ya shiga wani damuwa. Duk zancen fada da muke fama da shi duka ni na tabbata akwai hannun ƴan siyasa a ciki su suka lalatar da zamantakewarmu a ƙasar nan. Saboda haka ina kira a matsayin na shugaban addini kada mu yadda mu je mu kai hari mu ɗauki alhakin jinin waɗanda ba su da laifi. Wannan yakan kawo la'ana da wahala a kai. Zan dawo kan zancen su jami'an tsaro na Najeriya. Irin rawar da suke takawa a kan siyasar Najeriya gaskiya baya da kyau. Kuma su gane cewa ko kai musulmi ko kirista ka riga ka yi rantsuwa da Bible ko da Alkur'ani cewa za ka kare haƙƙin 'yan Najeriya ta kasanka. Kuma duk wani abin da zai taɓi rayukansu a matsayinka na jami'in tsaro za ka yi. To ban ga dalilin da ya sa mutumin da ya yi rantsuwa da littafin da ya gaskanta da shi zai tsare kasansa. Sa'annan kuma gobe a waye gari siyasa ta taso a ɗebi kuɗi mai ɗimbin yawa a bashi ya zamana shi ne yake tsaron rayukan mutane shi ne yake zuwa yake kashe rayukan 'yan Najeriya. To gaskiya wannan abu su kani da cewa Allah yana fushi da irin wannan. Sai magana na biye zan yi magana game da tsakanin musulmi da kuma kirista. Mu dai a tashinmu mun tashi mun ga irin zamantakewa da ake yi a ƙasar. Ina muka samu zancen bambance-bambance da yawan tashe-tashen hankula. Don aka tashi sai a yi magana cewa duka mu 'yan Najeriya ne mu 'yan ƙasa ɗaya dukan abin da ya shafi ɗan arewa ya shafi ɗan kudu abin da ya shafi ɗan kudu ya shafi na arewa. Domin Allah ya ajiye mu a Najeriya mu zama mutane ɗaya mu kuma mu yi tafiya tare. To amma abin takaici da abin tausayi yau shi ne ina muka samu zancen tashin hankali da fadace-fadace da suke tashi a tsakaninmu a wannan lokaci. Idan ka koma ma ka duba za ka samu hakika ɗaya zancen wannan zancen mulkin siyasa yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana matsala. Mutum ba zai nemi takara ya nemi al'umma su goya masa baya ya yi masu aiki ba sai ya koma ya haɗa da karkashin zancen addini yana kokarin ya ware wannan gefe ya yi da wannan gefe domin ya kawo rarrabuwa tsakanin 'yan Najeriya saboda ya cimma abin da shi yake ne. Saboda haka a matsayin na shugaban addini ina gaya ma 'yan Najeriya kowa ya yi hankali da abin da ya shafi zancen siyasan addini. Zamantakewa da muke da shi na da idan ranar hidimomi namu ya taso ba za ka bambanta ba mu koma ga abin da muka gada da iyaye da kakanni mu yi zaman lafiya a Najeriya. Idan kuwa ba haka ba muka ce za mu zauna akan wannan mummunan ra'ayi da 'yan siyasa suka kawo mana a ƙasar nan to za mu sami kanmu a cikin wata matsala.
Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce.
To jama'a masu sauraronmu barkanmu da haka.
Ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da ƙarancin zumunci ana da ƙarancin kunya ana kuma da ƙarancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya. Wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya. Kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba. To kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske 'yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba na ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Duk wanda aka kama da laifi, to kada a bar shi kawai dan ɗan wane ne ko shafaffe ne da mai, a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ya koma sauraron mu, mazan mu da matan mu, manyan mu da yaran mu, kowa ya riki sana'a. In aka riki sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shedan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai bukaci cin abinci, zai bukaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da ƙaruwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Fatanmu shine Allah ya sa idan kunna yaji da ki ya tsira, kuma fatanmu shine mu gudu tare mu tsira tare. Da fatan Allah ya sa mu dace.
Haka to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa akwai yiwuwar rufe kan iyakan Amurka da Mexico a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Ya ce tabbas akwai yiwuwar zan rufe kan iyakar daga mako mai zuwa, kuma hakan ya min daidai, inji Trump. Yana faɗa a wani wurin shakatawa na Mar-a-Lago a Florida, inda yake nuna matuƙar damuwarsa ga kuraren bakin haure zuwa nan Amurka ba tare da izini ba. Da safiyar jiya Juma'a, Trump ya zargi Mexico da rashin bada gudunmuwarta ga wurin daƙile bakin haure daga ƙasar na wato daga yankin nahiyar ko kuma tsakiyar nahiyar Amurka kenan. Yana mai kashedi ga Mexico cewa inda ya bata dakatar da su ba zuwa nan Amurka, to zai kullika iyakarsa, kuma ya ce lalle wannan ba batu ne yake yi na yaudara ba. Ya ce ina faɗan wannan magana ba da wasa ba ne. An gudanar da wasu gagaruman zanga-zanga guda biyu a yau Asabar a ƙasar Venezuela na bayyana goyon baya ga shugaba Nicolas Maduro da ke samun taimakon ƙasar Rasha da China, da kuma ta bayan wato wanda aka gudanar domin bayyana goyon baya ga shugaba Juan Guaido wanda shi kuma yake samun goyon bayan Amurka da wasu ƙasashe 50.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi Madakin Fika, alƙali Malam Ba'abba bisa rasuwar ɗansa Alhaji Mustapha Ba'abba, babban jami'in gwamnati a jihar Yobe. Haka kuma muna miƙa ta'aziyya ga Alhaji Adamu Yaro Fataskun bisa rasuwar mahaifinsa da fatan Allah ya ci kansu ya bada hakurin wannan babban rashi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Kit Holmes, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.